Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci a yau Talata 27 ga watan Afrilu shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafi da shi a cikin shirin, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo karshen tashin hankalin da aka shafe watanni 6 ana yi a yankin ta na Tigray. Wani karaman jirgin ruwa mara matuki wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dinfari wata tashar jirgin ruwan Saudiya a gabar kogin Bahar Ahmar makare da bama-baman da suka tashi, da Saudi ta ce ita ta tarwatsa.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin mawuyacin hali da wasu al'umma ke ciki a jihar Yobe.
Mutane suka fara fitowa, suna ta fitowa, wallahi malam in ka gani baya mata da yara akwai wanda suka kare azumin su ba wallahi.
Kadan daga cikin abubuwan da muke tafe da su kenan a cikin shirin, daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan harkokin ibada lafiya. Ga labaran. Wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Fada ya barke da safiyar yau din nan Talata a wani wurin da ke daura da kogin Salween wanda ya raba kasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke kauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ji karar barin wuta da asuba. Fado Sautani, wani mai magana da yawun kungiyar karin ta kasa KNU a takaice, ya ce kungiyar ta kwace sansanin sojin ne da misalin karfe 5 na asuba. Shaidu a gefen kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ga sojojin Myanmar akalla 6 suna gudu daga sansanin sojin. Yan tawayen kerin sun shiga fafatawa sosai da sojojin kasar Myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a demokradiyyance ranar 1 ga watan Fabrairu, suna ta kai hare-hare kan wuraren soji da yan sanda a jihar ta Karen. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo karshen tashin hankalin da aka shafe watanni 6 ana yi a yankin ta na Tigray. Amurka na kuma kiran sojojin Eritrea masu mara mawar bangare baya su janye daga yankin. Amurka za ta ci gaba da tsaye da bayar da duk wani taimako ga kasar Habasha da ba na jin kai ba, saboda a takura gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta yi fiye da abin da take yi yanzu don kawo ƙarshen abin da jami'an Amurka suka kira dada taɓarɓarewa da batutuwan jin kai da na 'yancin ɗan adam ke yi a yankin. Dole fa wannan yaƙi ya kawo ƙarshe, dole a samu sukunin harkokin jin kai, a cewar muƙaddashin sakataren harkokin Afirka a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Goodick a hirarsa da muryar Amurka jiya Litini. Wani karaman jirgin ruwa mara matuki wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dinfari tashar jirgin ruwan Saudiya ta Yanbu da ke gabar kogin Bahar Ahmar makare da bama-bamai a yau din nan Talata, a cewar kasar Saudiya. Al'amarin da ya janyo fashewar da ta cilla bakin hayaki sama daura da gabar tekun. Saudiya da ta yi ikirarin bankado karaman jirgin ruwan ta kuma tarwatsa shi. To amma wasu cibiyoyin tsaro masu zaman kansu sun ce akwai alamar harin ya ritsa da wasu jiragen hada-hadar kasuwanci daura da tashar jirgin ruwan. Har yanzu dai babu cikakken bayani. To amma wannan al'amari na zuwa ne bayan jerin hare-hare kan jiragen ruwa a yankin ruwayen gabas ta tsakiya yayin da ake fafatawa a fakaice tsakanin Isra'ila da Iran a daidai kuma lokacin da ake tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen duniya da Iran.
To yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko. A cikin ƴan kwanakin nan dai, ƴan ta'adda na kungiyar Boko Haram sun dau azamar haramtawa al'umma gudanar da ibadarsu a cikin wannan wata mai falala. Babban abin tambaya a nan shine, wai adawar kungiyar ta karatun boko ne kawai ko kuwa har da haramtawa mutane addinin su? Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a wannan rahoton nashi.
A ranar Juma'a da marace ne ta gabata ne dai wasu da ake san cewa mayakan Boko Haram ne suka yi hari garin Gaitam da ke jihar Yobe, wanda yanzu hakan ya haifar da tsayin al'amura ce da mafucewa da mutanen garin ke ci gaba da yi, ganin cewa babu wani harka da ke gudana a wannan gari, in banda su waɗannan mahara da ke ci gaba da karkai nan su a cikin wannan gari. Yanzu dai al'umman jihar Yobe da dama sun fice sun bar wannan gari, yayin da wasu daga cikinsu ke samun mafaka a garuruwan da ke dama-dama, wasu kuma ke tsallaka jamhuriyar Nijar, wanda waɗannan maharan kuma ke ci gaba da sheke ayyarsu a wannan gari. Yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari. Wannan gari na Gaidam dai da ya kasance mahaifar Inspector General ɗin ƴan sandan ƙasar ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya, wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su takwas kenan. A talitarin daren jiya ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Gaidam ɗin Kawai Tarho, wato Alhaji Ali Kolo, game da halin da garin nasu ke ciki. Ga dai abin da ke cewa,
gari ba mutane ba.
Ba su dawo ba har yanzu mutanen?
Mutane da safe yaran karuwa suka yi anguwa-anguwa suka raba kansu.
Su ƴan Boko Haram ɗin?
Wallahi da safe aka ba mu labarin cewa akwai akwafan Mala, akwai akwafan Alhaji Yunus, akwai majaman Kabarta, akwai Afulatari, akwai akwafan Harila, suna nan sun raba kansu kuma suka shigo kwafar fata wanda inda ake kiransa Ganyakura.
Eh.
Sannan ma ba za ka bi ba.
To su suke da control da garin kenan?
Su suke da control, ba aka bi ba, ba aka tafi ba, ba ka dawo ba.
A yau Litinin ɗin nan wani abin ya faru?
Yau Litinin. Mutane suka fara fitowa, suna ta fitowa, wallahi malam in ka gani ba mata da yara akwai wanda suka karya azumin su ba wallahi,
saboda wahala.
Saboda wahala anan an yi a kai musu burodi da shinkafa da gaisa kuma ba abin da zai yi, abin ne ya yi kadan. Akwai jama'a mu a nan a Mazogon, akwai jama'a mu a nan Bukarti, akwai mutanen mu a Yunusaye, akwai mutanen mu a Yusufari. Amma wallahi jama'a mu duk sun fito gari ba kowa empty.
Wasu rahotanni kuma da ke fitowa karamar hukumar Goza da ke jihar Borno na nuni da cewa waɗannan mahara sun yi yunkurin kutsawa garin da Goza, amma jami'an sojan Najeriya sun taka musu birki. Kama abinda wata mazauna garin Gozan ta shaida min ta wayar tarho.
Wallahi yaran sun zo da gaskiya, sun zo kuma har ga Allah sun zo ciyewa dabba karamin bindiga sun zuba ba.
Ku mutanen gari sun taba ku, me suka ce maku?
Ba su yi magana ba, sun zo dai mu dai mun fara jin harbi ne kawai na Boko Haram din suna ta shiga.
Kaman karfe nawa ne suka zo Goza?
Sun zo karfe 5 da minti 18.
To a halin yanzu kuna jin karan harbi din a yanzu da muke magana da ke da daren nan?
A'a, ba sa kara harbi, an riga an kore su.
Okay, an kore su ko?
Eh, an kore su. Wani ma an ji har an kwashe bindiga a gurin su.
Waɗannan hare-hare ne na 'yan kwanakin nan, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadana, ya shafi harkokin addini da dama, yayin da aka ce wasu sun ma ajiye azumin da suke saboda wahalhalu da suka faɗa da ma rashin samun abin da za su sa a baka don ɗaukar niyan wannan azumi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sauraro kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Amma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kayan magunguna da ake matukar bukata sun fara isa kasar India a yau din nan Talata, yayin da kasar ke ci gaba da fama da masifaffen zagaye na biyu na annobar COVID-19, al'amarin da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya kira mai matukar tayar da hankali. wani jirgin sama ya iso daga Burtaniya dauke da abubuwan taya numfashi na ventilators 100 da na'urar tace iskar shaka ta oxygen ya sauka filin jirgin sama New Delhi da Asuba. Ofishin jakadancin Burtaniya da ke India ya ce za a yi irin wannan jigilar har sau tara don samar da na'urar tace iskar shaka ta oxygen 500 da na'urar taya numfashi 140 ga wannan kasa ta kudancin Asiya a wannan satin. Sauran kasashen da suka yi alƙawarin tura ma India kayan asibiti sun hada da Faransa da Jamus da Isra'ila da Pakistan, makwabciyar India kuma da daddiyar abokiyar gabarta. A ƙarshe, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta tattauna yau dinnan Talata da ƙungiyoyin al'umma na ƙasar Guatemala kwana guda bayan da Amurka ta bada sanarwar tallafin tattalin arziki da sauran taimako don agaza ma Guatemala da makwabtanta don su takaita kwararowar bakin haure. Ofishin Harris ya faɗi yau dinnan Talata cewa ganawar ta yanar gizo a ta bakinsa za ta jaddada muhimmancin mutanen Guatemala kansu wajen neman mafita ga musabbabin yawan ƙaurar jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya sai mu je ga rahoton mu na gaba. Daga ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Yobe sai wani harin bazata da suka kai a jihar Niger, wanda yanzu haka suke rike da madafan iko a yankunan. Ga Mustapha Nasiru Batsari dauke da ƙarin bayanin halin da ake ciki a jihar ta Niger.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa daga hannun mahukunta a jihar Niger. Dama dai tun a baya an sha yayata jita-jitar cewa kungiyar ta Boko Haram ta kafa sansani a jihar Niger mai makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne da kansa ya bayar da tabbacin shigowar mayakan kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger.
Yan Boko Haram sun matsa mun kasan shiroro da munya, kwacin su matan sun kore mutane da kayuka sama da kayuka ba ko tokos ba kowa, sun kafa tutansu saboda ka suna nima su mai da wajen ya zama gari musu kamar yadda suka yi a Zambia. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya, wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai, wannan magana ne ya shafi Najeriya. Zambia da suke ciki shekara shekara ya kansu ba nasara ba, in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga Zambia zuwa Abuja kila
to shi ma dai wani shugaban wata kungiyar matasa a yankin karamar hukumar Shiroro, Jibril Abdullahi Tafidan Alawa, ya ce a yanzu haka 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kore mutane daga garuruwa na ward ko kuma gundumomi guda 7 a yankin na karamar hukumar Shiroro, kuma duk sun kafa tutocinsu a garuruwan.
Kuma kowane lokaci suka kawo hari, in dai suna harbe-harbe za ka ji suna Allahu Akbar Allahu Akbar, kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram. Bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward 8 wanda ke nan hayin Riba Shiroro dinnan, yanzu haka sun kore kusan ward 7, kan ward ɗaya ne erana kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin.
Sun kafa tutoci ne?
Eh, akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya.
A yanzu dai a iya cewa jihar Niger ta shiga wani yanayi na kisan jama'a daga 'yan bindigar. Gama dai abinda wani ya shaida mun daga yankin Gulbin Boka a karamar hukumar Mariga da ya nemi a saka ya sunansa.
Eh, suka shigo dajin daga shekaran jiya zuwa jiya, suka gargada shanu sun ce kwara 1000 a cikin dajin. Da raƙuma da jakuna suka halige mana wajen mutum goma.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ke nuna alamun lamarin fa ya fi karfin jihar Niger ga abin da yake cewa.
Mun yi kuka ga gwamnatin tarayya, mun yi zama da 'yan sanda, mun yi zama da sojoji, kuma in ba yau ana yi, amma har yanzu labarin da muke, amma muna sa ran za su zo a yi wani abu a duk mataki, mu kanmu za mu bar namu gudunmuwa.
A yanzu dai kusan manyan biranen jihar Niger makare suke da 'yan gudun hijira da ke tserewa daga ƙauyukansu a sakamakon hare-haren 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina
gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A makonnin da suka gabata ne gwamnatin Najeriya ke murnar samun nasarar noma, musamman noman shinkafa a ƙarƙashin shirin bayar da tallafin noma na Anko Barowa. Sai dai kuma lamarin yana so ya kasance ga ƙoshi ga kwanan yunwa ga manoman, musamman a yankin arewacin ƙasar saboda kalubalen da ke fuskantar ayyukan noma. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi tsokaci akan wasu kalubale da ke tarnaki ga ayyukan noma a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya.
Farming will become a profitable venture in Nigeria, and I am happy.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele kenan ke kinkahu da nasarorin da manoma suka samu sakamakon sa hannu da gwamnatin Najeriya ta yi wajen bunƙasa noma, musamman noman shinkafa ƙarƙashin shirin Anko Barowa. Ko baya ga wannan tallafin na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi ma musamman arewacin Najeriya su ma sun saka hannunsu wajen bunƙasa ayyukan noma a yankunansu, kamar yadda ya faru a jihar Sokoto. Muhammadu Azzaka Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar.
Lura da cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi, musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani na gabanmu. Gwamnatin jihar Sokoto ta tsoro don rabawa mutane, musamman manoma, musamman shinkafa, don ganin cewa jama'a Sokoto sun amfana da wannan gwamnati. Kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da zuwa gona.
To sai dai bayan tallafin da gwamnatocin ke bayarwa ga ayyukan noma, akwai manyan kalubale da suka taso suna fuskantar aikin na noma. Ɗaya daga cikinsu ita ce matsalar rashin tsaro wadda ta dabaibaye dukkanin arewacin Najeriya.
Ibrahim Umar Gwarayo. Aikin noma to gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na kasar gore da gabacin Sokoto mali gaba ɗaya. Abin da ya kamata a yi a fara dan mun tsaro ta kwal, sannan in aka dan mun tsaro sannan mu duka ga noma. Dan kaga su so ne mutane ana gonaki suna aiki, sai gashi an ka zo ma'aikatan ma wanda aka dauka ga aiki, an ka dauka ana ta yankewa gaban zagaye. Masu na ayyuka din sun kai hasarar wani gona, kuma aka hasarar rayuka. An baka taki, an baka kuni, an baka na noma. Baka tsayin da rayuwarka, to ina za ka yi daɗin noma?
Sunana Alhaji Sa'ad Muhammad, kuma ni mutum Raƙa ne. Abin da muka fi buƙata bayan wannan tallafi da ita gwamnati ta yi, muna godiya. Don ni gare ka fito wannan maganar tallafin. Amma dai babban abin da muka fi buƙata shi ne maganar tsaro. Idan ban da rashin tsaro, to gaskiya da an ta haka. Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son su saka jari a ta gona a yayi. To ba za su iya ba, saboda kowa yana tsoron ya ta yi gona. A zo a kame shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Ko bayan wannan matsala ta rashin tsaro wadda ta zama ruwan dare a ko'ina cikin arewacin Najeriya, wata matsala ta taso wadda ta shafi manoma a jihar Kebbi. Matsalar kowa ita ce rashin ruwa.
Sunana Alhaji Hamisu Abubakar Auzi. Matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa ita a babban matsala wadda muke fuskanta. Lalle don sabida sai abin mu ya yi niyya ya kama sai dai ruwan su tsinke. Kuma wuraren yana da yawa sosai, don tun daga bakin Gwaranyo da nan na ruwan muke zuwa su zo Silami, su taho Zagi, su taho Gande, su taho har su iso har Audu, su wuce sai Argungu, sai harbin da su ne. To gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai. To muna cikin aiki kawai ruwa ke tsinkewa. Sabida muna da karancin ruwa sosai da sosai wallahi tallahi, muna ci fuskantar matsala kwarai da gaske. Ba mutane na nan zazzaune sun rasa menene za su ci.
Dama da ruwan da kamalalowa da daga gwaran kuke amfani da su, ba ku da riyoji?
Ba nan gefen inda muke amfani da su ba a samun riyoji wallahi. Kuma nan tsena muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata, gwargwadon hali. Kuma mafi yawancin mu mutanen mu duk talakawa ne, mutum mai iya samun mota ta mai jabai iya ta hannu, kuma ba a samu. Inda sai muka labawa ga wannan ruwan muna amfani da su. Wani bi abin kayan amfanin gonan mu ya kadi yadda ya kamata, wallahi kuma ruwa sun taho sun koma. Kaga hasara bisa hasara.
ba san ya za a yi ba.
To yanzu me kuke bukata ga hukuma kenan?
Yanzu muna neman hukuma don Allah ta duba ta taimaka mana ta tausaya mana don Allah ta nemo mana ruwan da zamu amfani da su mu yi amfani da don Allah a taimaka mana. Wallahi mutane na cikin matsaloli yadda yanda baka zata ba don yanzu haka wallahi muna nan zazzabne mun rasa menene zamu yi saboda abincin da shine maka amfani. To kuma Allah ya hukunci ga yi mun dauko muna ganin samu kuma Allah ya hukunci ga yanda abubuwan sun ka kama. Kaga hukuma ta gefen nan dai take taimaka mana musa ba mu dibin mu ga wani gudunmuwa da hukuma za ta bai mu saran mu. Amma gefen ruwan mun nan in ana taimaka mana da su muna iya tallafa maka mu gurgudun halin mu mu samu abin da mun kai. Don Allah hukuma ta taimaka mana in akwai hali don Allah.
Wani mazaunin yankin Nawagi Ibrahim Usman shi ma ya nuna damuwa akan wannan matsalar.
Saboda yanzu problem ma da mun ka samu mun yi noticing cewa saboda karancin ruwan wasu mutanen ƙauyen da a cikin sakkutan gabas Silami sai suka samu buhuhuwa kusan 100 suka taushe inda ruwan ke zo mana shi ma a ƙarin da yasa gulabe muna ƙaifewa. To kaga da ruwan bulun din suna da yawa. Basu iya tare su don dole ne ko sun tare su fance su wuce. To kaga bulun din ruwan nan gaskiya har yanzu bai ƙaru wallahi.
Muddin ba kawar da waɗannan matsalolin aka yi ba tunanin da ake da shi na wadata ƙasar Najeriya da abinci zai zama tauka mafalki.
Masu sauraro a nan za mu dasa yin a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Sauraro yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Maryam Aminu Kano Maida Garko tare da Basiran Sunusi Mai Rake Maida suka ce tabbas muna yin azumi a lokaci na tsananin zafin rana da tsadar abinci uwa uba rashin kwanciyar hankali al'ummar Najeriya mu tashi tsaye wajen yin addu'ar samun waraka. Sai sako na biyu ya ce hakika kashe DPO da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar mu ta Kebbi wani abin Allah wadai ne matuƙa. Muna fatar dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro a duk faɗin ƙasar mu Najeriya. Daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya. Sai sakon Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe tace salam VOA Hausa. Ya zama dole sai gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro sun hada karfi da karfi don lalubo wasu sabbin hanyoyin magance wannan matsalar tsaro da ke ci gaba da fadada musamman a arewacin Najeriya. Da fatar Allah ya shiga tsakanin nazari da mugu. Sai kuma wasiƙa ta gaba wadda ta ce muryar Amurka na yi matukar girgiza da na ji rahoton da ke nuna an kashe mutane 239 ciki ko har da jami'an tsaro tare da sace 44 a cikin sati ɗaya a Najeriya. Tabbas wannan rahoto na ƙara nuna mana girman matsalar taɓarɓarewar tsaron rayuka da dukiyoyinmu. Da wannan nake kalubalantar gwamnonin arewa maso yamma da arewa maso gabashin kasar tare da gwamnonin arewa ta tsakiyar Najeriya da su yi wa kansu fada su cire kowane irin bambancin siyasar da ke tsakaninsu su kafa makamantan kungiyoyin tsaron yankin Yarbawa da ta yankin Inyamurai da aka kafa yan kwanakin nan koda za mu samu zaman lafiya a arewacin kasar nan. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda Zamfara yace a gaskiya yadda 'yan bindiga ke yi wa jami'an tsaron ƙasar mu kisan gilla abin takaici ne da kuma sosarai matuƙa. Akwai buƙatar gwamnati ta yi wa sha'anin tsaron Najeriya baki ɗaya garan bawul domin tunkarar ayyukan 'yan bindiga a sassa da dama na ƙasar nan. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Gaida Hanifa Isa da wasiƙun ku masu sauraro a daidai wannan bagiran kuwa bari mu kawo muku nasiha albarkacin wannan watan mai falala daga bakin malamai.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Da farko sunana Imam Sa'idu Talhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan cikin garin Bauchi. Ina jan hankalin ƴan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka. Na farko, wannan azumi na Ramadana a rayuwarmu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya Allah ta'ala ya amince mana mu'azumta, to zai yi matukar abun mamaki, ko zai zama abun mamaki ga musulmin da Allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi. Wannan hasara ce mai girma gare shi, kuma zai yi dan dana sani a rayuwarsa. Malamai suna cewa inda mun san alkhairin dake cikin watan Ramadana, da mun so Allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba daya Ramadana ne saboda alkhairin dake ciki. Bayan haka zan ja hankalin ƴan uwa wajen maida hankali akan sallah. Sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda azumi ya zamo haka, kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullun, kamar tagwayen juna ne. Da sallah da azumi da ainihin imani da Allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani, wanda duk talaucin mutum dole ya yi su. Duk babin mutum dole ya yi sallah, dole ya yi azumi, sai dai an waye gari bai da lafiya, ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi, amma ba a ce an dauke mai sallah ba ko an dauke masa azumi ba in ba da lalura ba. To wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali, aikin haji shi ma ibada ce ta masu hali. Da wannan mu maida hankali wajen yin sallolin nan, musamman guda biyar cikin dare da yini, kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini. Duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba, to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Fada ya barke da safiyar yau din nan Talata a wani wurin da ke daura da kogin Salween, wanda ya raba kasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke kauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ji karar barin wuta da asuba. Fado Sautani, wani mai magana da yawun kungiyar karin ta kasa KNU a takaice, ya ce kungiyar ta kwace sansanin sojin ne da misalin karfe 5 na asuba. Shaidu a gefen kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ga sojojin Myanmar akalla 6 suna gudu daga sansanin sojin. Yan tawayen kerin sun shiga fafatawa sosai da sojojin kasar Myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a demokradiyyance ranar 1 ga watan Fabrairu. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafi watanni 6 ana yi a yankin ta na Tigray. Amurka na kuma kiran sojojin Eritrea masu mara mawar bangare baya su janye daga yankin. Amurka za ta ci gaba da tsaye da bayar da duk wani taimako ga kasar Habasha da ba na jin kai ba, saboda a takura gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta yi fiye da abin da take yi yanzu don kawo ƙarshen abin da jami'an Amurka suka kira dada taɓarɓarewa da batutuwan jin kai da na 'yancin ɗan adam ke yi a yankin.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.